من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بار مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمه الله muna safiya ta ranar Lahadi daidai da safiyar 13 ga watan Sha'ban hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka kuma wata Madina yau shekara 1447 daidai da watan 1 watan ga watan daya ga watan Fabrairu shekara ta 2025-26 mun haɗa wannan cibiya ta musulunci wacce aka fi sani da markazu salafiya mai lamba adireshi 46 layin Maje Tudun Wada ƙaramar hukumar Zaria jihar Kaduna a Najeriya ba don komai ba sai don gabatar da watan lacca da akan gabatar duk wata da ɗan uwa mata kan matsalolin zamantakewar aure saboda mun gane asalin kintsuwa da gyaruwar al'umma na da alaƙa ne da abin da ya shafi aure yana da alaƙa da abin da ya shafi aure to a yau ba kamar baya ba wanda zai shugabanci wannan zama shine Professor Malam Salisu Garba Kargi Abiu wanda zai ta'aliki kan abin da za a gabatar shine Barista Malam Abdurrafi'i Abdulkarim wanda zai gabatar da ma duniya ta riga ta ji kuma an gani kano bane ne daga cikin manyan malaman mu watan Dr. Muhammad Jamilu Muhammad Salis Allah ya masa jagora zan mika abin magana na malamin ga wanda zai shugabanci zama ya dan faɗi kalmomin shi na zamowarsa shugaban zama ya gabatar da wanda watan shi zai gabatar da wannan lacca jama'a assalamu alaikum don haka
yanzu misali harkan aure jama'a da yawa suna raina da matsalolin suke kamar wannan yanzu an nemi a bayani ne kan yadda ake gudanar da bikin auren a matsayin gudanar da bikin tasirin gudanar da bikin akan yadda rayuwar zamantakewar auren ta kasance duk wata gaba ta rayuwa na dan adam tana tasiri akan ɗaya gabar da ke gabanta da kuma da ke bayan ta saboda daga neman auren zuwa zaman auren to zuwa ayi bikin yana da tasiri akan yadda ake auren da kuma yadda za a yi zaman auren don haka nan a zaɓi a gaya maka cewa yanzu an koya maka yadda za ka zaɓi abokiyar zama to bayan ka same ta to yaya kuma za a yi bikin murna da cewa ka same ta kuma wannan ya kamata a koya maka shi saboda idan baka san yadda za a yi ba to sai ka ɓarar da ƙoƙarin da ke wajen nemowa da zaɓowa da kiyaye shari'a to yanzu wajen murnan ka samu kuma za ta shigo gidan a nan gudun sai ka ɓarar komai da kuma sai lalace don malamai na cewa gwargwadon yadda a kiyaye addini a harkar aure gwargwadon albarkarsa gwargwadon yadda aka yi wa ɗibo aka take wasu ƴan na aure da gwargwadon matsalar da za a fuskanta a cikin al'amarin auren misali a kun ga yanzu a jikin bukukuwan da ake yi duk mun je an je an aro wasu al'adu an samu na san al'adu wanda ke da alaka da aƙida ta addini an mutane da yawa ba su gane ba irin su maza da yanzu da ake yi indiyan da ake yi dinnan duka fa aƙida sai fa aƙi addini da muke goma ka muke bauta a ranakun to kai kana takaman ke kina takaman gaki yar salafiya yar izala yar ahlu sunna yar kaza kuma an ganki na maza dai maza dai dinnan ba aƙida sai fa ta kungiyar nazi ba na yahudawa cewa su a ƙa'idar su uwa in take wani matsayi ko fantar da ta ake yi a zai a tsare ta wani gida a mata tsaron talala ko za ta sai a shekara a zaɓo ta rana a je ana taya ta murna an ɗan zo ta ga 'ya'yanta yanzu ke kiyaye murna a ce 'ya'yanki sun wulakanta ki sun gofantar da ke ranar da suke zuwa kawai su ganki a wannan ranar ta gari za ta ɗauka gaba ɗaya suna murna 'ya'yanki sun wulakanta ki sai suka samu damar ganin su yanzu za ki je a iya ce ke ne ƴa'yanki suka ja ake irin wannan to su ba a ƙa'idar addinin su wannan fushi daidai ne misali kamar indiyan dai da ake yi ranar farko fa rana ce da 'yan mata ake so su je su bauta wani gunki nasu wanda shi gunkin ɗawainiyan da aka ɗora masa shi ne ya taimaka wa 'yan mata su samu kaiwa ga cimma burinsu na samun mijin da suke so ki sa ba ta kina amma sunan izala amma sunan sunna amma sunan salafiya amma kina indiyan dai kina murna da ranan bautan gunkin da zai bada nasara a samu miji na gari kun ga irin wannan abubuwa ne da ya kamata dama irin su malam jamilu su ya kamata a kira da suka san zamanin su faɗakar da mu kan irin waɗannan abubuwa cewa ba al'adu ne kawai na gagarsu na rayuwa na ɗabi'a ba a'a al'adu suke da alaƙa da aƙidojin majoranci na duniya amma ya kuga sai ga mace da hijabi da niqabi ta tafi maza dai ko ma ta shirya a ne indiyan dai ta je ƙauyawa dai duk ba a ƙila ce a cikin al'adar ba magana al'adar ce da bai fitiya ba to za ka gaskiya suna kira ga su malam jamilu da zamanin su ne yanzu kuma sun san matsalar zamanin nan gaskiya a tsananta kira akan irin waɗannan abubuwan jama'a sun bar ƙoƙari sun bar magudancin Hausawa sun je sun ɗauko magudancin Yahudawa sun ɗauko magudancin Indiyawa da sauransu ba ga an gudu ba a tsira ba da saboda haka suna kira ga malamai lallai a maida hankali kuma ɗalibai gaskiya a yi ƙoƙari a kiyaye irin waɗannan abubuwa ba burgewa ba ne zai ki saba Allah sai kuma da aurenki zai ki ɗauko magudanci ba ma kuma bid'a ba bid'a ta aƙida kuma haɗari ne Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa wannan karatu ya amfane mu kuma ya zamanto mana hujja gaba ɗayan mu a lahira sannan kuma duk abin da malam zai faɗi muna fatan Allah ya bashi dacewa shi abubuwan da zai faɗi kuma Allah ya ba mu ikon kiyaye abubuwan da za a yi kuma aiwatar da shi a kamar yadda aka sani ko malam Musa ya bayyana malam Jamilu kan hanya yake zai bar kafan ne wa zai bar dare bane kafan zai bari gaba ɗaya to saboda haka dole muka yi karɓuzurin sa a takaita kuran gaba tun da ɗan gida ne in za a ɗora ne ma sai a ɗora a kan wannan mawdu'in dan abin da aka samu yanzu sai a yi shawara a ga cewa in ya dawo bayan sallah sai a sake ɗora a ce ɗora daga gun da ya kwana a sake muna lakta a kanta muna da damar yin wannan kuma ina so in yau za mu gabatar da al'amuran wajen malam Jamilu cewa inda yau ga yanayi da abu ya kasance muna roƙon Allah wata awa ɗayan ko biyu bayan sallah a zuwa ƙara ɗorawa a kan wannan maudu'in ana da buƙatarsa da kyau. So malam muna roƙon a ba mu wannan damar an samu nan roƙon saboda tsadakuna da yawa dole tun nesa da ƙofar mu durƙusa mu nema kasancewa mun nema. Da saboda haka amma abin da za a samu yanzu a yi haƙuri da shi sai dai mu yi fatan Allah ya sa masa albarka an ta kai da kalama Allah wa jalla ko na minti goma zai yi amfanin da za mu samu a cikin shi ne muhimmi ba maganar daɗewan ba ne. Da saboda haka muna fata Allah ya ba mu dacewa. Malam Jamilu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah.
Amma ni ba tunani ke ba.
Ai, kai ba malam makaranta ba ne. A'a, malami ne shi. Amma malam makaranta ne.
Ni ɗalibin makaranta ne.
Ni in kace ba za ka ce da ni malam ba. Ai, da kace da ni malam makaranta shi ko da kace da shi malam. Da bambanci.
Allah ya sa.
Ana hawo akwai bambanci.
Ana hawo.
Alaikum.
Ba ta mun ba. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولقد بعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا يبودا قوجيا سنت بتقى الله سبحانه وتعالى واند تكين يسري ورسد قدرا ورسا يهتا مؤونا جيبيا مي البركة مي زنبن تاريخي مركز السلفية وشتكي لنبا أربعين دا شدا تيت مجرد فدن ودان زاريا a wannan safiya mai albarka safiyar Lahadi 13 ga watan Sha'ban hijiran manzon rahma sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1447 daidai da 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da malamanmu da jagororinmu waɗanda suka ba mu gudunmawa a rayuwa. Ba za mu gushe ba har mu koma ga Allah muna musu addu'a ta alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da suka yi a kanmu. Allah ya biya su da jannatin firdaus. Allah ya azurta su da farin cikin duniya da lahira. Allah ya kula da zuri'arsu da bayansu. Sannan haduwar ta kara haske da kasancewar an haɗu da iyayen kuma mata waɗanda su ne fitillin al'umma. Daga wajensu ne ake samun tarbiyyar keta tunani da hankali da mu'amala da ɗabi'u. Ake koyon a zamantakewa ta yau da kullum a matsayinsu na iyaye. Duk lokacin da al'umma ta fuskantar da tunaninta zuwa ga gyaruwan mata, wannan al'ummar ta sha kuruminta don za ta ga safiya mai haske. Za ta samu safiya wacce iskar wannan safiyar mai daɗin shaka ne. Saboda ne, saboda an gyara abin da yake da matuƙar muhimmanci, shi ne ginshiƙi, shi ne tubalin gyaruwar al'umma. Shi ya sa Turawan yamma da suka fahimci wannan karatun sai ya zamana daga cikin abin da suke fuskantar da makaman ƙaran danginsu shi ne rikita lissafin mace da zagonyar da tunaninta da ƙoƙarin taɓarɓar da tarbiyyarta, domin an san cewa idan tarbiyyanta ta taɓarɓare dole tarbiyyar ƴaƴa da samari kai har mijin ma sai ya rasa alƙibla cikakkiya. Da wannan ne suka dinga kiraye-kiraye zuwa ga abin da suke kira 'yantar da mace. Su a tunaninsu duk wani abin da zai zo ya ce ma mace ki yi dama, kar ki yi kaza, kamar wani ƙangi ne ake ɗora ta a kai ko wani dabaibayi ne yake dabaibaye rayuwarta. Suna ganin a sake ta yadda ta yi dama, ta fitar sanda take so, ta shigo sanda take so, ta kwana a inda take so, ta yi mu'amala da waɗanda take so, kai aikin da bai dace da tarbiyyanta da mutuncinta ba bai kamata su a tunanin su a wannan karni da suke ganin an gama wayewa a ce wai ga wani tufafi wani yanayin ri wata yanayin wani ri wata riga ko wani tufafin da za a ce ki sa irin wannan karki sa irin wannan suna ganin cewa duka waɗannan wasu dabai wani dabaibayi ne waɗanda yake takura mana mu kuma a shari'a mun san cewa dai dan adam ba shi yake kanshi ba mun san cewa ba a halicce tunda ba kai kanka ba to akwai wanda ya halicce ka shi kuma wanda ya halicce ka nan bai yi ka dinka zo duniya kawai kai rayuwa babu alƙibla da ayahsibu linsanu an yutraka suda zai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam ya kimanta shi ya martaba shi ya samar da kai ne a bayan ƙasa domin kai rayuwa rayuwa ne ban sha'awa ka bauta masa ta sanadiyar wannan bautar ka samu yardarsa ka samu kusanci zuwa gare shi idan ka koma gare shi so me ya kamata in kalla ne bai kamata in kalla ba kai ba a barka ba har irin yadda zaki tafiya wal yabdibna ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كذلك كما مات فنن حجاب انت وليضربن بخمرهن على جيوبهن كثيرا تقول كثيرا كيف واقصد في مشيك واضرب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير كل صوت الحمير غادي كراتون مبنبنتا وداندا وانن كراتتكن فبر وني لومبو ده ساقو نرا يورك بفاشي ان القران ده سنه zaki iya cewa abinda daga cikin abin da yake kawowa ta yake kawo ta barkarewar rayuwa da rashin jituwa tsakanin zukatan ma'aurata saba ma Allah wanda shine mamallakin zukatan kafin a shigo rayuwar aure kuma haka farin ciki walwalar zuci kauta ce Allah yake bada ita ga wanda ya so mutum da yake sai ba kanshi farin ciki ba me ye dalili wani yana nan yanzu ya mallaki kan haka sama kamar yadda ake cewa amma kuma in zake hira da shi yana neman sa'ada yana neman farin ciki ya rasa ta amma kai an baka sa'adan nan da walwala a sujadar da zaki a tilawar da zaki tasbihin da zaki shigar da zaki ko kin san tana da alaka da walwalan zuciyarki sosai abinda ake a gidajen mu duka suna da tasiri saboda haka yadda muke gudanar da bukukuwan auren mu ko shakka babu suna da direct connection suna da alaka ta kai tsaye da wainar da za a toya bayan auren yana da alaka da zumuncin zuci tsakanin ma'aurata yana da alaka ta kai tsaye da irin ƴaƴan da za mu samu ko za mu samar mu al'umma ba daidai bane mutum ya ki bin tafarkin ubangiji ya ki bin abinda Allah yake so kuma ya rika wakar shaidan yana tunanin cewa kulliya za ta biya kuɗin sabulu bayan ya rika tunanin cewa kulliya za ta biya kuɗin sabulu bayan lokacin da ake siyan sabulun da za a yi wankan da shi da ruwan kwata ya wanke sabulun ko kuma da wani sabulu ne mara canshi kuma wanda yake mai wari ba da za a samu saboda haka hada ko kuma tsora jikin aure bisa tafarkin da ba shi ne ba to kamar wanda yayi wannan abun kamar wanda da jinjina ga jagorori da suka malaman mu da suke shirya waɗannan lattoci waɗanda suke da alaka da zamantakewar yau da kullun musamman da tsora zamantakewar mu ta kowane bangare a ma'auni da mizani na shari'a wanda wannan yana tabbatar mana da cewa da irin waɗannan lattoci wanda za ka iya kiran su waiwaye a dan tafiya domin mu waiwaya mu gaya muke gudanar da rayuwarmu ana sa ran mu samu canji amma inda giza ke satsan kan uwa masu albarka da yawa daga cikin abubuwan da malamai suke zuwa su faɗa ba fa sabon abu bane ballantana ni kuma ɗalibi abin da zan faɗa kina matsalar take walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi shin abin da ka sani kana aiki da shi zaka ga wata ta sha ta koshi da karatu da abin nan amma lokacin da biki yazo sai ka ga kamar wani shaytan yana zunguran ta ne ta kunzuhum azza sai a ce Allah gafarta malam na rana ɗaya ne ai a rana ɗaya ne ake bata rayuwa kasa da rana ɗaya ma akwai wanda sanadiyyar lalacewarsa awa ɗaya minti biyar saboda haka babu wani abu na rana ɗaya a rana ɗayan nan kaɗai da kike cewa ɗan dai rana ɗayan ko za ki iya tafiya a rana ɗayan ki bar duniya kun fahimta saboda haka ina so kafin mu ci gaba mu yakice wannan yanar mai hana mu kallon gaskiya a kan bukukuwanmu a ce na rana ɗaya dai haba ɗan biki na dai duk an yi a bikin wancan an yi ɗan rana ɗaya dai to mu cire wannan tunani ku fahimci cewa shari'ar nan Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da ita dinta takura mu ba wallahi wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj wallahi babu kunci idan kika ga kina jin kunci akan wani hukunci na shari'a to zuciyar ki ce baka gama sanin shari'a ba ko kuma ba a samu cikakken imani da mai kauya amma ko abu daya babu wanda yake akwai kunci a cikin shari'a cikinsa haka ne ma zuciyar da ta san Allah ta san ni'imar da Allah ya mata da shari'a da musulunci godiya take yi idan ta ji hukuncin Allah akan kaza hukuncin Allah akan kaza kai ka ce mutum ne wanda yake zaune a kurgun abin nan a daji mutumin da yake zaune a daji cikin duhu kuma asali na ba Bahaushe ba ne a cikin duhu cikin duhun dare a daidai wannan lokacin kuma ga macizai sun kewaye shi yana zaune bai san alƙibla ba kwatsam sai wani ya zo ya haska masa wuta ya haska fitilla sai ya juya sai ya ga ashe ga macizai a kusa da shi ya duba nan sai ya ga ga kunama sai ya juya can ya ga ga zaki ga damuta dan girman Allah zai yi godiya ce ko ba zai yi godiya ba to fiye da haka wannan ita ce fitillar da ake samu wacce take haskaka rayuwarmu ta sanadiyyar abin nan shari'a da qur'ani sai ta Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwa zami bayanai ne a takaice sosai amma Allah ya dan an samu wata dama a gaba za a iya fadadawa insha Allah kuma a bada na fi sha'awar irin wannan a dan samar da workshop su ma ɗan uwa mata su faɗi inda ilimin su ne makarantar su ce harkar bukukuwa da tsare-tsare na aure da sauransu to a ji irin tunanin su akai da shawarorin su a tattauna akan yadda za a samar da mafita akan waɗannan matsaloli so la'alla zama na gaba ya zama za a samar da wannan damar domin a samu faɗaɗuwar zance insha Allah daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'imar aure hasali ma Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayanin ni'imar da ya yi ma annabawa da siffofinsu ya ce waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya suna aure suna da zuriya saboda wannan tubali ne mai tasirin gaske a rayuwar ɗaiɗaikunmu a rayuwar al'ummarmu a rayuwar mu da makomarmu ta gaba sannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bitar ni'imomin da ya mana ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ما لم يتك شيء كدوبة يبدأ الله سبحانه وتعالى دومين ينونا من جرما الأمر أولي ينام جناني أكن آيو ينسى دعلا مندس كي تبتد قدرس جزلالرس يحيفيكوانس دتنتنكرس أبو تامس شنكتين bayan ya ambaci cewa shine ya halitta mu daga ƙasa an kalaka kun min turabin kuma ida antum basharun tantashirun sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja tunda kaga an ambaci aure da alakar zuci tsakanin mace da namiji a kusa da sanda ake magana akan halittar dan adam sai ka san wannan babban ni'ima ce kuma babban al'amari saboda haka wannan yake tabbatar da cewa idan an ba rayuwar aure da bikin aure da abin da yake da alaka da aure irin wannan lokacin ma kana kafiran abin da yayyawa ba saboda matakan muhimmancin sa daga cikin abin da malamai suke ambata wanda ake so su aure ya siffanta da shi shine i'lanun nikah wa isharuhu sanad da aure da yada shi domin abin alfahari ne abin alkhairi ne wanda ya bambanta da zina wacce ake koyewa a yi wanda ake jin kunyar bayyanarta amma shi aure da yake sunna ce ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin alkhairi ne sai zamana kowa yana sha'awar ya ce gashi ya auri wance ko a ce ta auri wane ko ta yi aure ko ya yi aure to wannan gabar ta sanar da aure kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Muhammad sallallahu alaihi jikin aure yana faduwa ne a ƙarƙashin lemur sanar da aure saboda jiki mutum ɗaya baya yin jiki ko ba haka ba daga jin ka ji an ambaci jiki yana tabbatar da cewa kalma ce da take tabbatar da taruwar al'umma wanda za su zo daga ɓangarori daban-daban domin yin murna a kan wani abu wanda ake ganin a matsayin abin alkhairi. Wannan bikin da ake yi shi ne nake so mu ɗora shi a mahangar shari'a a cikin mintocin da muke da su domin mu gane cewa shari'an nan da muka tabbatar da cewa ba ta bar mu sudan ba ta mana saiti to bukukuwan aurenmu a yau a ina muke in muka ci gaba a inda ake ina za a je wata matsaloli ake fuskanta kuma daga ina matsalolin suke sannan ya za a yi mu magance su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da manzansa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa mahyaya dinnan da Allah ya ambata cikin aure na ciki zamantakewarka da matarka kuma zamantakewarki da mijinki duk yana cikin rayuwarki gaba daya billahi rabbil alamin Allah ce subhanahu wataala to da haka ana so ka gudanar da ita bisa tafarkin da Allah subhanahu wataala da manzansa suke so zamanin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama da kuma kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana bukukuwan aure shi yasa aure na daga cikin abubuwan da shari'a ba samar da shi ta yi ba dama akwai shi a tace shi ta yi akwai wasu nau'o'i na aure waɗanda suke ba halittattu ba sai aka zo aka ce banda wannan banda wannan nikahu shiga da sauran makamantansu akwai irin matan da ake aura na shari'a ta ce banda waɗannan kuri mata alaikum ko kafin nan ma la ya ilu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna kaza 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 ya aka zo kuri mata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh wa ummahatu nisaa azwajukum ya aka ce wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum nau'o'in matan da aka hana aure me yasa aka yi haka saboda dama auren yana nan yanzu ta ce shi ne ake so sannan daga cikin nau'o'in matan aka ce kar a auri kar a riƙa gadon mata la yahillu lakum an tarithu nisaa karha dama ce tana faɗuwa ne a cikin aikin da ake gada to sai aka hana wannan to a ɓangaren bukin aure shi ma akwai shi to amma shin daidai yake da shari'a ko ko an samu akasi a lokacin jahiliya saboda gurɓacewar tarbiyya a wancan lokacin idan dai har aka bari mace ta kai munzalin kai auren ba a kashe ta ba kamar yadda take yi to rayu bikin auren da take yi dai bai sha bamban da rayuwar su ta yau da kullun ta rayuwar lalacewa da yin abin da bai kamata ba sai waɗanda suka ci rututa wajen kulawa da abin da ya shafi tarbiyya da dattijai waɗanda tun zamanin jahiliya suna kulawa da wannan babin tarbiyyarsu da tunaninsu bai gurɓace ko ya lalace ba. To domin a maida irin waɗannan bukukuwan da larabawa suke yi a rage musu ƙima shi yasa a zamanin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ba za ki ji an ba biki ƙima sosai ba saboda ne ana so a zaizaye yadda suke kimanta bikin ne wanda ya wuce misali. Kasa ba za ki ji labarin wani biki gagarumi yadda aka yi biki ba hasali ma in kika dawo maganar ɗaura auren ko yin auren sahabbai da yawa ma sun yi aure manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam bai sani ba. Duk da cewa shi ne jagora ana neman albarkarsa ana amma ba a ce ya Rasulullah yau muna gayyatar ka aure bayan la'asar a loka waje kaza ko kuma za mu zo wajenka a ɗaura mana aure. Saboda an ɗauke shi wani abu mai sauƙi ana zaune a ƙarƙashin bishiya ana hira ma kawai aka haka ne kaza to an ɗaura a ɗaura mana shi kenan. Kun ga yadda rayuwa take sauƙi lokacin da mutane suka ɗauke ta da sauƙi. Lokacin da mutane suka tsora ma kansa nauye-nauyen da ma anzalallahu bi hannun su ɗan shi kenan sai su yi ta nutso da ninkaya a cikin kogin wahala. Kafin su kai gaɓa kuma sun riga sun gajiya kuma ba su gaji ba aljihunsu sai yi sharhi da bayani. Saboda wancan abin da muka ambata na tace bukukuwan da ake yi a lokacin jahiliya har ta kai ga wata daga cikin sahabbai bayan zuwan musulunci ana ganin cewa kamar duk a bar wani abin da yake asali annabi sallama ko Allah bai ce a yi ba. To din kada a bar abin lani gaba ɗaya babu komai to sai manzon Rahama sallama mai shiryarwa zuwa alkhairi sai ka ji ya zo a hadisi ya ce a ɗan yi kaza mana a ɗan yi kaza kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ko lokacin da bayan an yi hijira an aurar da ɗaya daga cikin sahabban manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce kun riga kun aika da amaryar ne zuwa gidanta aka ce ya Rasulullahi an riga an kai ki to kun haɗa ta da wani wata wacce za ta ɗan riƙa rera waƙe har a shigar da ita gida ka ce ya la ya Rasulullah da ya ana ku haɗa ta da wacce za ta riga a tainakun fa hayyuna nu ayyukum ko me yasa manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin kar a nuna cewa shari'a ta hana komai kuma a'a an bar manumfasa domin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicci zukata ya san abin da zukata take ɗan so wanda suke buƙatar a bar su su shakata wanda bai saba ma shari'a ba shi yasa a wata riwayar ma manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yace ai mutanen Ansar mutanen Madina suna ɗan san abin da ya shafi waƙe-waƙe na ƙauna da soyayya musamman lokacin da aka kai amarya ko kuma ake bukukuwa. A wannan ɓangaren ne ko saboda wannan dalilin ne yasa aka shar'anta buga dufi lokacin biki duk da cewa an hana alatun lahu wal ma'azi duka waɗannan kayan bige-bigen da muke gani ba babu su ba ne a zamanin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam sai dai an samu modernization an samu ƙirƙiran wasu daga ci amma tun lokacin jahiliya akwai fiye da abubuwa 30 na kaɗe-kaɗe da raye-raye da buce-buce amma sai aka fitar da adduf daga ciki. Malaman fiqhu da malaman usul suna cewa idan nasi ya zo am sai aka samu taksisin wani daga cikin wannan am ɗin to wanda aka yi taksisin aka keɓance shin nan to shi kaɗai ne za a keɓance ba za a zo a buɗe wata ƙofa da za a yi ta ƙiyasta sababbin abubuwa ba kun fahimta so da haka da aka zaro dufi wanda dufi ya sha bamban da ganga yawa gida akwai kamanceceniya duki wani bayan kiɗa ne wanda ake sanya ake rufe saman shi da fata wanda yana da mariki ta ƙasa wanda zai riƙe fatan nan wanda bai ci dan haka ba misali sannan ɗayan fuskar babu fatar ƙasan abu ɗaya ce misali kun ga ita kuma ganga tana zama sama a rufe ƙasa a rufe to har malamai suke cewa me yasa duk da akwai ganga a zamanin nan sa me yasa bai ce a kabul ba to da kada wani gobe ko wata ta zo da ce a to babu laifi an yi ganga ai akwai gangar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tattauna suke cewa daga cikin dalilai me yasa aka yi haka shine a cikin kayan kiɗe-kiɗe dufi shi ne ya fi ƙarancin fitar da sauti da fitar da amo mai tasiri da yawa to ita kuma zuciya tunda ana so ta ɗan shakata ɗin daidai musamman zukatan mata to bari a ba su manduha a ba su mafita daidai gwargwadon yadda ba za su shagala ba saboda haka a bar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tasisi ko shari'a ta tasisi a bar shi haka kamar yadda in lokaci ya ba mu dama za mu ji a gaba amma in ba haka ba ga kana da waminan nasi nan ya shari lahwal hadith wanda duk tafak an san meye ma'anar lahwal hadith to bayan da za a zo a ce kuma kar a yi kaza sai kuma a ce a jiki kuma ku shakata ku ne ɗinke ƙafa ku yadda kuke so ba zai zama daidai ba daga cikin abinda Larabawa suka kasance suna yi a jahiliya wanda har yanzu wasu daga cikin ƙabilu suna yi lokacin da ake raka amarya za a samo mata daga ɓangaren miji za su fito daga gidan miji a ƙafa suna kiɗe-kiɗe suna waƙe-waƙe suna guɗa suna ana abin nan hura algaita da sauransu har su zo gidan amarya idan suka zo gidan amarya za a kwaɓa lalli kamar yadda ake cewa lalli ɗinnan akwai shi ba sabon abu ne da yake manta da Hausawa ba wasu daga cikin ƙabilu na wajen Sham da Siriya da Filistin har yanzu suna da wannan za a kwaɓa lalli idan aka kwaɓa sai miji ya buɗe hannunsa matar ma ta buɗe wasu sai a rubuta harafin farko na sunan mijin a tafin hannun matar shi kuma mijin a sanya a rubuta harafin farko na sunan matar a tafin hannunsa a ƙofa kuma ya fito zai ta haka ce wannan yake tuna min wani abu kar in manta wanda mu a al'adar mu ta lalli da ake yi a bikin aure ga waɗanda suke yin ana yin wani abu wanda ya saba ma shari'a ko da mun ce yin lallin asali bai saba ma shari'a ba misali idan bai ci karo da yin wani abu wanda bai kamata ba amma daga cikin abin da ake yi wanda bai kamata ba daga cikin mutanen mu wanda suke wannan sai a zo miji ko namiji mai auren kenan da za a rika sa ma lalli sai ka ga har mata waɗanda ba muharramansa ba suna taɓa hannun shi suna sa mai lalle wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne babu wani wata al'ada da za ta halatta cewa wai dindiki ne za a yi kaza wannan ta taɓa hannun wannan ba shari'a ba ce saboda haka waɗanda suke da al'adar irin wannan abu ta riƙa ƙoƙarin tace abin da yake ya saɓa ma shari'a domin a kauce ma abin da yake ba daidai ba bikin aure yana da ɓangarori da yawa yana da ɓangare na farko ila da abinda zan faɗa da wanda ma ba zan faɗan ba yana da alaƙa da abinda ake yi kafin auren shirye-shirye sai ku faɗa da tunani akwai wanda shirye-shirye ne da yake da alaƙa da ɓangaren gidan ango akwai abinda yake da alaƙa da gidan amarya shirye-shiryen miji akwai abin da yake da alaƙa da lokacin bikin shi ma wannan yana da alaƙa da ɓangaren maza da ɓangaren mata. Ɓangaren maza ina nufin yadda za a ɗaura auren da yadda ake ɗaura auren duka kun ga wannan wasu karatuttuka ne waɗanda suke da alaƙa da abin da shari'a ta koyar da mu da kuma abin da yake da alaƙa da al'ada. To abin da duk abin da yake asalinsa al'ada ce wacce ba ta saba ma shari'a ba babu laifi. Saboda abin da aka haramta ɗin shi ne ɗan kaɗan, shi ne za a yi bayani, amma wanda yake daidai ba za a zo a ce ku yi kaza ku yi kaza, saboda haka duk abin da yake al'ada ce wacce ba ta saba ma shari'a ba, za ka babu laifi idan an yi ta. Kaga abin da yake da alaƙa da ɗaura aure, misali ga maza, yin aure, ɗaura auren ko a masallaci ko a gida ko ko abin da yake da alaƙa da wato muna magana akan ɗaura aure na maza misali, wanda ba shi ya shafe ku ba, zan ambace shi ne a matsayin misali kawai. Misali a al'adar wani gari, misali a waje kaza suke ɗaura aure, misali sun saba a masallaci, ko a al'adan gidan family kaza sun saba aurensu a masallaci suke yi. To sai ka zo ka ce Allah baranku ba ni aya ko hadisin da ya ce a ɗaura aure a masallaci, a'a. Duk da ma akwai hadisin ma da ya ambaci waje aluhu fil masajid, duk hadisi ne ziyada ce wacce malamai suka ambaci rauninta a hadisin Aisha radiyallahu anha, wacce aka rawaito tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidufuf. To kaga ƙarin waj'aluhu fil masajid ƙari ne wanda yake bai da inganci, saboda in ban manta ba rawin da yake cikin hadisin Maimun wanda yake malamai sun tattauna akan rauninsa, su Yahya ibn Ma'in, su Abu Hatim yake ce masa matruk da sauransu. A taƙaice dai a sanya bikin a masallaci ko a wani wajen da al'adar wannan gidan ne ba wani abu bane da za a ce ya saba mu shari'a. Saboda haka idan haka ne a wannan ɓangaren, sai a ce to abu kaza da ake yi na kai biki waje kaza je da ƙura babu matsala, ku ci gaba da abunku. Amma idan a lokacin da ake yin kuma ko a masallaci ne ko a kasuwa za a siffanta da aikata wani aikin da ya saba ma shari'a, to kasancewar shi a masallaci ko da waje ne mai tsarki ba zai tsarkantar da wannan abin da aka yi wanda ba daidai ba. Mun fahimta, misali ne kawai na bamu. To in muka dawo ɓangaren ku mata kenan, akwai yin biki ko da kayan alatun da ke da alaƙa da wannan yinin biki, kamar yadda farfesa ya ambata dress ɗin nan da ake yi, da wasu nau'i na fatuttuka, da duk ga abubuwa nan dai da yawa, ban so in shiga cikin misalai saboda duk kun san su, kila ma wata ta yi wata uku da suka wuce. Akwai kuma ɓangare da yake da alaƙa da bikin har yanzu, shi ne bayan an gama ka yi amarya da shigar da ita ɗakinki da sauransu. Ita wannan ɓangarori ne waɗanda suke da faɗi kuma suna da alaƙa ta kai tsaye da bikin aure. To saboda yanayin lokaci zan taƙaita ne a kan ɓangarori guda biyu kawai za mu yi magana a kansu. Ɓangare na farko abin da yake da alaƙa da shirin aure, shirin bikin kenan. Sai kuma a ɓangaren bikin shi kuma za mu taƙaita bayani ne a kan abin da ya shafi bikin shi kansa, tsantsagwaren bikin, ba sauran abubuwan da suke da alaka da shi. Yana da kyau mu fahimci cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da kai a bayan ƙasa tana da babbar manufar samar da kai ita ce ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. To ba a son ka zo ka shagala da wani abu ya aikata wani abin da zai mantar da kai asalin abin da aka samar da kai don domin shi ka shagala. Ana son duk wani jin daɗi da za ka yi da morewar da za ka yi kar ta shagaltar da kai kuma ta taya ta taimaka maka wajen bin Allah. To in haka ne yake samar da ƙa'ida guda ɗaya, duk shirye-shiryen bikin da za mu yi kar mu yi abin da zai shagaltar da mu ko kuma ya ci karo da manufar samar da mu a bayan ƙasa. To bikin samu ma'auni ya rage naki, sai dai in kin tashi aunawan ki yi adalci kar mutum ya bi sirrin shi. Kuma me ya ma'aunin shari'a? Ita ce za ta auna ba kai ne kawai za ka ce ai a gani na wannan babu matsala. Daga cikin kurakuran da ake yi wajen shirye-shiryen aure, akwai wanda yake da alaƙa da iyaye, akwai wanda yake da alaƙa da masu auren kansu, mata da mijin kenan ko kuma ango da amarya. Wanda yake da alaƙa da iyaye shi ne tun farko a sakar ma ‘ya’ya mara ana ganin cewa dama ce su yi abin da suke so. Wanda wannan ba daidai ba ne, a matsayinki na mahaifiya, a matsayinka na mahaifi, ka ɗora ‘ya’yanka ka kira su a kan tafarki, ka kira su ka nuna musu cewa bikin nan da ake shirye-shiryen yinsa yana da alaƙa da martabarku, yana da alaƙa da addininku, yana da alaƙa da tarbiyyarku, yana nuna daga wani gida ko ka fito, yana nuna wata kalar zuri'a kuke so ku samu. Saboda haka ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar kai ƙasa a guya wajen faɗakarwa, kar kuma ka nuna cewa ai mata ne sai yadda suke yi. Wannan ba daidai ba ne. Daga cikin kurakuran da masu abin nan maza suke yi har walaya musamman ango, saboda ya faranta ma matar rai duk abin da ta ce tana so a yi a biki ta mena wa a tsana sai ya ce ba da shi, wanda wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Yana da kyau ka zama man of principles, a san ka da ƙa'ida da tsari, amma ba ƙa'ida wai na takurawa da wahalarwa ba, a'a wannan kaza Allah ya baya so, saboda ba na so a yi a biki na. Ina fata mun gane. Ina tuna wani malaminmu a Saudiya wata rana wani ya tambaye shi tambaya mai ban dariya cewa wani saurayi ne zai auri wata mata, ita matar sai ta matsa cewa sai an yi bukukuwan da suka saba ma shari'a. Kana ji? Sai an yi bukukuwan da suka saba ma shari'a. To shi kuma wannan saurayin mai aure angon kenan bai daɗe da dawowa kan tafarki ba, saboda haka ya zama bawan Allah kaza da sauransu, ga gemun shi masha Allah da sauransu. To sai ake tambayan malamin cewa yanzu matar ta matsa cewa sai an yi bukukuwan da suka saba ma Allah, sai ya halarci wajen an yi raye-raye da kiɗe-kiɗe da sauransu. To shin ji tambaya malam, gemun nan nashi tunda shi ya aje shi ne don sunna, ga shi zai je ya yi abin da bai kamata ba, shin yanzu ya halatta ya share gemunsa domin a je bikin nan a yi lami lafiya, kada ya wulakanta wannan sunnar a riƙa cewa ga mai gemu abin da yake yi? Kumbatar bi su Iblis. To dama daga cikin tarkon shaitan ga mutane ya mantar da kai abu mai matuƙar muhimmanci, ya gangaro ya san ya ɗora ka a kan wani abu ƙarami. Na ambaci wannan misalin ne domin mu tabbatar da cewa mata kuna ba da gudunmawa mai tsoka amma mummuna wajen ramar da alkhairai da albarkar da ake so a samu a cikin rayuwa. Kuma shi namiji wani lokaci saboda rauninsa yana so ya faranta miki, yana so ya yi kaza, biki ne, aure ne, sai ya ce to a yi da sauransu. To yana da kyau mu gane cewa ‘ya’yan da muke so mu samu da natsuwar da muke so mu samu a rayuwar aure yana da alaƙa ta kai tsaye da irin abubuwan da muka yi na bikin aure da sauransu. Abin da ya shafi shirye-shiryen aure har walayau wanda ya shafi mata da miji da cikin manya-manyan abubuwan da duk mun sani kuma mun sani, amma kuma lil'asafi shadid, unfortunately har yanzu ƙarawa watsuwa ma yake a cikin mutane. Shine abin da ya shafi hotunan da ake kafin aure. Abin bakin ciki, mun ɗauko wasu ɗabi'u da wasu al'adu waɗanda suka ci karo da addininmu, suka ci karo da al'adunmu. Za a yi hotunan nan, mace ta fito ta siga da siffar da abin kunya ne a ce ta fito da wannan siffar. A yaɗa su, a biya kuɗi masu yawa da wanda ya photographer wanda zai ɗauka, a yaɗa su, a kashe kuɗi domin su yaɗu. Ana ganin cinyewa da wayewa shi ne wannan. Ta ina saɓa ma Allah zai zama wayewa. Min at-taqaddumi ma yakunu ta'akhuran lamma yakunu shi'arahu al-islam. Akwai abin da yake ci gaba ne a zahiri, amma ci gaban mai haƙar rijiya. Duk ci gaba da waye wanda ta zama cuta ce ta saɓan Allah, ba yadda za a yi ta zama abin alasan barka. To, wata waƙar shi'in ɗin da take da alaƙa da wannan shi ne, idan aka zo bikin auren kuma, fati ko walimar da ake cewa ana yi, to a lokacin kuma wanda ba su yi waɗancan abubuwan na kafin aure ba, sai a ce ai yanzu matar shi ce na sha karɓan fitawa a kan wannan. To algaba ta mala ai yanzu in an yi aure, to be laifi tunda an riga an ɗaura auren. To in an zo walimar da za a yi ya kama ta abin nan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da sauransu, ai babu laifi wannan ko. Yana da kyau mu gane cewa akwai abubuwan da a al'adance, a mutunce, a addinance suna da wajensu inda ake so a yi. Da aka ɗaura auren nan dama ba a san me zai yi da matarsa ba ne, to shi sai ya zo ya fara nuna cewa me zai yi. Kun fahimta? Ana yaɗa rashin kunya a cikin al'umma da taɓarɓarewar tarbiyya da sunan cewa ai an ɗaura aure. Wannan ba daidai ba ne. A gurgudu mu gangaro bikin auren, musamman abin da ake yi a yinin aure, sawa'un a gidan auren ne ko kuma fati ko walimar da ake cewa ana yi. Yana da kyau mata mu gane cewa ranar nan, ranar aurenki ko ranar aure a gidanku, ba a ɗauke alƙalamin rubutu a kanki ba. Mu riƙe wannan. Ranar da ake ɗaura miki aure, masu rubutu mala'iku suna nan suna rubutu. Babu excuse na cewa ranar ai ranar bikinta ne, ranar bikinta past of her life ne wanda dole Allah zai tambaye ta. Saboda haka mu kiyaye irin shigar da muke yi a gidan bikin. Sannan daga cikin abin da mu maza muke yi wani kuskure, ba ma samar da conducive atmosphere ga mata idan sun taru. Sai kaga ana cikin biki, sai kaga wasu zaratan samari suna ta faɗuwa cikin gidaje. Matan mutane sun zo biki, kila suna wani yanayin da ba za su so namiji ya gansu ba. To yana da kyau mu canza. Idan aka ce ana biki a gida kaza yau misali, to in a gida ɗaya aka taru a ce to maza ba za su shiga, wanda yake so ya ga wata ta fito ita ta tambaye shi su yi magana. Wannan ana samun shi a gidan ta'aziyya, a gidan kaza, wata tana shayarwa ka ga maza sun faɗo, wata tana kaza, wani kaza, wani kaza. Wannan ba daidai ba ne, ya kamata mu wayewa irin ta addini. Daga cikin abubuwan da ake yi waɗanda suke ba daidai ba shi ne a zo a kan titi a anguwar, a ƙofar gida. A nan za a kira mai kiɗa, a nan za a zo a baje, a zo a yi rawa da sauransu. Wanda jama'a wannan wato yana gina wani saƙo ne a cikin zukata, cewa ranar da ni'imar Allah ta ƙaru a kai a kanki, ranar kuma kika buɗe wani sabon fili na sabon Allah. Alhali abinda ake sa rai, ranar da ni'imar Allah ta ƙaru a kanki ke ƙara zubewa a gaban Allah. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. akan ni'imarsa daga cikin kurakuran da ake yi a bukukuwa shine wuce gona da iri wajen tsare-tsaren biki har kai ka dauka cewa babbar manufar auren kawai shine ai wannan biki da aiban ta mu wani inda ya taso daga Maiduguri ne taso daga Kano ya zo wannan taron wanda shi kanshi wannan ya kamata mu dakushe wannan abin da wayewar mu a daidai lokacin da wasu suke al'umma take cikin talauci take buƙatar mafita a kan tattalin arziki sai a zo a taru a tashi wasu mahaukatan kuɗi a wani bikin da ya wuce misali kuma ba za a iya cire wannan kuɗin a nemiyar dar Allah ba ko da an cire irinsu an yi to a ƙara da su ɗin ma ciki ba kayan gabas ba ne jama'a shi ya sa ku tuno da ƙissar Sayyidina al-Musayyib ɗalibinsa ne Kathir bin al-Muttalib ibn Abi Wada'a ya ga kwana biyu bai gan shi ba ya ce ya zo majalisi sai ya ga ya zo wata rana sai yake cewa me yasa ka bace ba ma ganinka sai Allah ya fata malam ai mata ta ce ta rasu an shagaltu bi amriha ana shirya ta da jana'izanta da sauransu sai ya ce halla akhbartana fa shahidnaha isa baka ba mu labari mu halarci jana'izanta ba sai ya ce Sa'id ya yi mata addu'a na neman gafara da sauransu sai ya kalli Ibn Abi Wada'a ya ce ka samu mata ne sai ya ce Allah ya gafarta mala ai har yanzu kawai sai ya fara khutbatul haja inna alhamdulillah ana mabiyu kaza kaza ok kafin nan sai in an baka kana so sai ya ce ina so mana ina da ƴa zan baka a wannan majalisin aka daura auren Ibn Abi Wada'a da ƴar Sa'id wacce kuma sarki na wannan lokacin yana neman abin nan Abdul Malik bin Marwan yana neman abin nan ɗansa auren wannan ɗiyarsa Sa'id to abin mamaki shine yadda aka ɗauki harkan bikin in ya inganta mu kira shi biki cikin sauki yawan Allah ya tashi ya koma gida dama ranar yana azumi ya buɗe baki kamar yadda yake faɗa a kan man zaitun da ɗan ƙwayoyin zaitun da kuma biredi yana cikin buɗe baki sai ji ana ƙwanƙwasa ƙofa ya tashi ya ce waye a ƙofa sai ya ce Sa'id sai ya ce fa khatara bi bali kullu sa'id illa sa'id ibn al-musayyib kowane sa'id na wannan nagari sai da na tunani kila shi ne wanda bai faɗo a ƙwaƙwalwa ta ba babban shehi Sa'id don bai kamata a ce shi ne ina buɗewa sai ga shi kuwa sai yake cewa mun san cewa ka yi aure ɗazu baban amarya fa yake cewa sai muka gaba mu kyauta maka ba idan mun barka ka kwana kai kaɗai a ranar da ka ɗaura aka ɗaura masa aure saboda haka ga matarka sai ya ce sanazartu khalfahu fa iza hiya abin nan ala qulihi kusan tsawon ɗaya da babanta sai ya ja ya kama hannunta ya tura ya shigar da ita yace sai da safa Allah ba mu alkhairi to abin ban sha'awa da ɗan murmushi shine bayan ta shiga shi dama gashi yana ɗan cin guntun biredi da ɗan zaitun ɗinsa sai ya ce cikin hanzari sai ya kwashe ya koye su a jikin fitilla a ci balbal saboda yana ganin amarya ta shigo da abin nan to kaga an nan an baka darasi amarya sai da kaza ke nan da nan ya ruga a guje ya shiga makwabta ya ce gafa amarya an kawo min kaza kaza wace wa ka aura ba su labari yar gidan Sa'id da gaske Sa'id ya baka aure ke na gaske aka zo aka ke to bari a fara shirya amarya mahaifiyarsa ta ji labari ta ce kar ka kuskura ka taba ta sai bayan kwana uku hatta nusliha halaka sai mun gyara mata ita Ibn Abi Wada'a bayan ya tare sai da yayi wata ɗaya cir kuma bai halarci majalisi ba ranar da ya dawo majalisi Sa'id ya kalle shi da ya ce masa komai ba sai da kowa ya bar majalisi sai shi da sarkinsa sai ya ce kai fa zalikal insan ya labarin wannan mutumin da aka kawo masa mana amarya ke sai yake cewa ai na same ta da alkhairi kaza kaza da sauransu sai Sa'id ya ɗauko dirhami 10,000 ya ce kuma ga wannan a ƙara. Yanzu wannan ɗin wannan sai an ce maka auren zai yi albarka? Saboda haka mu daina alaƙantar da albarkar aure da cewa sai an yi bikin da ba a taɓa yi ba a garin a riƙa labari. Ai ranar da aka yi bikin wance motoci sun cika gari, jirage sun cika gari da sauransu, wannan ba shi ne ma'auni ba. Daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata mu ambace su shi ne gwamutsuwa ko cakuɗuwan mata da maza a wajen taron bukukuwa da ake. Yanzu abin ma ya wuce nan, amarya ce za ta shigo da ƙawayen amarya a cakuɗi da ango da abokanansa a yi tarawa kuma ƙila a gaban iyaye. A daidai lokacin amarya ƙila ta yi wata tsarariyar shiga wacce take bayyana sigar jikinta. Kai ka ce ango yana ce ma sauran mutane ne ku taya ni more. Wancenan ku taya ni a taya shi. Saboda ha so nawa za ka ga wata amarya ka je comment section ka ji yadda ake comment a kan jikinta. Wani ya yi a kan baki, wani a kan kaza, wani a kan kaza, wani a kan kaza. Ka ga an taya shi kenan. Kun fahimta? Kila rigar da za ta sa wata riga ce da mita 2 an zuba ta a ƙasa. Daga ina wannan rigar ta fito? Kuna da tarihi tun 1554 ake wannan rigar da ake sa. Kwarai da gaske 1554 aka zo wajen 1840 lokacin wannan sarauniyar. 1554 wata sarauniya ta Scotland wacce ake kira Mary ita ta fara sanya irin wannan rigar da ake sawa. Daga nan abin ya yi ta ƙaruwa har aka zo 1840 lokacin da sarauniyar Ingila ta auri mijinta da ake kira Albert, ita kuma Victoria kenan. Kare ta sa wannan rigar da ake take jan ƙasan nan. Daga nan sai abu ya dinga faɗaɗuwa har aka abin har muka kai inda muka kai. Kaga yana da kyau ka san daga ina abin ya fito, ka san kuma me kake yi. Sai ka ji mata suna cewa idan ranar bikinta misali ba ta sa irin wannan tsakiya da tote yaushe za ta sama mijinta, dama ta sa ne mutane ko kuma a cikin matan ta yi. Sannan yana da kyau mu kula da wani abu mai matuƙar muhimmanci. Idan kuna da tsarin da kuke so a gudanar da bikinku a kai, wanda kuna so ku zama ko sanya sharuɗa ku sanar da mahalarta auren cewa za a ba su kuma babu kaza. Anko a kyale su da ankunan su yi anko. Duka yana da cikin abubuwan da za mu tattauna a mazabar da nike magana a kai, ma'ana yadda za mu tashi abun. Idan aka ma'ana ku gane cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake yi a lokacin aure asalinsu ina walwala ne waɗanda ba su saɓa ma shari'a ba, ba an ce kar a yi ba ne, abin da yake shigowa ne. Yawwa yanzu suturar da za ki sa tsakaninki da mata 'yan uwanki me ne shi? To amma da ta fito fa da wata ta ci amana ta ɗauka ba da wata ka za ta an watsa a cikin sinadari. Ya kamata wayewar mu ta kai zuwa ga irin wannan matakin wanda za mu tace abin da muke daga cikin kurakuren da muke yi angule da kan zabo dai angule da kan zabo sai a shirye biki kila a kira wani ustazi ko wani malami ya zo ya wa'azi ayi a masallaci ayi tilawa ayi kaza ma'ana ku ustazai mun ba ku haƙƙin ku to nan kuma dai Allah ku ba mu marakashe kuma ana amma a jikin biki kuma ana nufin can bangaren ustazai to mun dan samu albarka su dan kuma su ayi wa kuma ta tace ba kun kasancewa bikin da za a gayyace ka a matsayin ka ne mai wa'azi wallahi karkace ko nawayi rabbi inni lima anzalta ana rabbi ba wannan ba in rabbi inni bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin Allah da nikmar da ba zama mai taimaka ma masu laifi ba mun fahimta to sai ka ga an yi ankuli da kan zabo kila ma a daidai wajen fatan ga malami kaza kaza ya san mana wa'azi sannan kuma ga masu kiɗa kaza da sauransu anan ba daidai ba ne mu tsaftace rayuwar auren mu tsaftace bikinmu wannan ita ce hanya mai ɓullewa daga cikin abin da na faɗa ɗazu da nake cewa babu mamaki a rana ɗaya da akwai wani bawan Allah da na ambaci wa'azin nan ne na tuna akwai wani bawan Allah saurayi a lokacin biki an sa wani ya yi wa'azi sai ya ga kamar wa'azin ya yi tsawo sai ya dinga cewa da Allah ya yi wani malamin nan da Allah ya yi takar ya nashi nashi mun gura a yi kiɗa a yi rawa da sauran ko kun san a cikin dare aka yi wallahi azim washi gari saurayin nan ya rasu a ƙasan nan aka yi wanda ya dinga cewa a tsayar da malam muna so mai rawa haka aka yi haka abu na ƙarshe da zan rufe da shi na ƙarshen ƙarshe daga cikin kurakuren da mata suke yi a wajen biki shi ne sakaci da sallah sakaci da sallah ƙila yana da alaƙa da wata za ta ce maka ai ban da alwala ne me ya hana ta yin alwala saboda tantin fuska in ƙarfe biyu ana yi an gama kuma ba ta da alwala ne to ya za ta yi a zahar la'asar to za ta tsaya har sai an gama biki an gama taro sannan ta zo ta dangane a sai ta haɗa su ta biya in manta da haƙƙin Allah na sallah wanda a nasu sun yana cewa a rihna bi salati ya bilal in manta da inna salata kana al mu'minina kitaban mawquta a daidai lokacin kuma Allah ya ba mu ƴaƴa masu albarka kina amin amin kuma kin sa albarkar ta ta ba mu zuri'a mai albarka ya ba mu ƴaƴa na gari ya sanya mu daga cikin bayin Allah waɗanda suke kulawa da haƙƙin Allah akan komai a cikin bukukuwan mu a cikin kasuwancin mu a cikin sana'o'in mu a cikin zamantakewar mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kun ga mun saba da muka tsoro ko da kun kuma kike amsa mai yana karatu amma kamar muke biyar mu hagin dan haka nan shi yasa ku kuma da ya ha ba su yi ne da au kana kaje kuma da kuma da Allah a ko ba ya ce da ya ce ne kan da ke yi kuma da ya ta yi 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 ya ta yi
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا godiya ga Allah ya hada mu a wannan farfajiya domin neman fahimtar addinin mu muna roƙon Allah ya ba mu cikakken fahimta kuma ya sa mu dace kamar da shi professor ya faɗa gaskiya abubuwan da na shi ne yana da yawa amma inda shugaba ya riga ya sa almakashi ya datse ya bari mu yi abin da ya yi ƴan uwa abu na farko da ya kamata ki fahimta kamar yadda aure ya zama ibada bikin aure ma ibada ne domin me Allah ya gaya mana cikin Al-Qur'ani ba manzon Allah kadai fara yin aure ba walqad arsalna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya sai kuma sai annabi sai gaya mana tunda yana addressa al'umman shi annikahu sunnati kuma raghiba an sunnati tafalaita minni annan kamar yadda aure zama ibada sani bikin aure ma ibada ne to ita ibada shuruɗin karɓar ibada manya-manya guda biyu ne wasu malamai kuma sun ce guda uku abu na farko ka yi hidan Allah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din ala lillahi dinul khalis duk ana son ka yi dan Allah sharadi na biyu تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت كنا قويد عن النبي ولن كما قلت شيني قصرم أي كلمة شهادة لا إله إلا الله هذا شهادة كبير محمد رسول الله فيما لم يستكن هي معنى محمد رسول الله استقاءته بما أمره وتصديقه بما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أقول لك معنى محمد رسول الله شنو أقول لك أن النبي بعد أمرني أي في ميرا أقول لك أن النبي بعد لاباري تغاني بك غاني بك غاني بك غاني بك يدا أقول لك أن النبي هنا عيطا وطر كبش هو كبش رئي لك أقول لك ذاك توقفو دسوني إبادة تكيكي أقول لك أن النبي كهو وخير الهدي هدي محمد منزل الله يا جامن كن كفنا الله يا جامن كن يا قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم التي يقوم لك إيماني هذا كتبت يهود وكريستوتي أبوبون كوي masoya domin da mu abu barkuje ka'idan koyi ita ce kana cewa wani abin da kake koyi da shi ya fi naka kuma idan ka yarda cewa naka ingantacce ne ba za ka je mutum naka ka dauko na wani ba sai Allah ya kada ku dauki yahudawa da kristoci ababen koyi kuma da ne su masoya juna ne suna goyon bayan juna kan banna Allah ya in kuka dauka wanda ya koyi da su ya zama kamar su Malam Musa kuna saka mai da bai ya karanta mana wani tafi a wani hadisi ne man tashabbaha bi qaumi nan aka kan da mana da tafi to kuma idan muka tattara wannan yanzu sai mu je. Dan kin gane cewa kamar da aure ibada ne, haka bikin aure ma ibada ne. Abin da ya kamata ki tambaya in za ki aure, ki musulma ce, ibada za ki yi, ai ƙarin ibada za ki. To kuma aka ce ibada ba ta karɓuwa sai ka yi koyi da manzon kira sallallahu alaihi wasallama. Ai abin da ya kamata ki fara neman sani, ai annabi ya yi aure, kuma annabi ya yi bikin aure. Abu na gaba da ya kamata ku sani jama'a, musulunci ko addini ne mai cin gashin kanshi. Musulunci baya koyi da wani addini. Ba za ka ce don ba wani kaza a cikin addinin musulunci, a dan ya zama duk ka faranta ma wasu mutane rai suka shigo da wani abu, sai su ai mun yi ne, in ba mu yi ba wayancan kaza suke yi. To idan ba mu yi ba gara mu ɗauko kazan ne ya zama ya wacece kaza, ba a haka a cikin addini. A ƙarƙashin haka da ba, akwai kurakurai da yawa da ake yi, har kurakuran ma yanzu har da na ustazai. Kuma sun shigo da shi ne a fannin addini. Kurakuran da ake yi biya malam ya faɗi wasu, kuma ni ba zan maimaita abin da malam ya faɗa ba. Amma bari mu zo kurakuran da mun ke lokali har da na ustazai. Daga cikin kurakuran da ake wajen shirin aure, ana shirya mace a ba ta maganin mata, a dafa da kaza, a ce ta ci zai yi bijikinta. Ko ana tsara ta su kwakwalwarsu ba komai a aure sai jima'i, ba wata mamora a aure, jima'i ne. Sai a siyo maganin mata, sai a dafa da kaza da gwargwadon wadatar mai yi. Wata dafa da kaza, wata da tsumi, wata wane ne a ɗarka mata. Malama ina wane ne haka, waye gaba take a nan wannan shirin? Annabi ne faɗa ko sahabbai? Ya kamata mu bincika. Daga cikin kurakuran da muke kuma mu sai muka ce kuma an gane ku. To daga a saurara, barkuji a saurara, Dr. Jamil ya faɗa wata magana, wannan fa rayuwanmu ne. An gane ko mun tsaya ko mun komi ko mun so kun jace masu raminci ɗaya. Kurakunan suna da yawa, na faɗa ɗaya. Ku sani da annabi yake fassara mana wata aya a cikin suratul Izazul, sai da Allah ya ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ko sai annabi ya ce kun san ma'anar labarin da ƙasa ta baya? Kun san ma'anar labarin da ƙasa ta baya ta da yawa? Babu wani aikin alheri da bawa ya aikata a bayan ƙasa sai ƙasa ta bada labari. Kuma babu aikin sir da ɗan adam zai yi a bayan ƙasa sai ƙasa ta bada labari. Me yasa sai Allah sai Allah ya ce ga Allah ce yawm aidin to duk akhbara mutum bi anna rabbaka kamal ashe kun bani minti ɗaya bana sun saba masu gaba wannan samu matsala. Ina roƙonmu mu dinga ɗaukar abubuwa da muhimmanci, kuma mu daina koyi kawai muna haye muna koyi abin da ba mu sakalin su ba. Ga masu ɗan boko masu bincike, bari mu ba ku wani littafi da ku karanta a Turanci, Ancient Peace and Modern Festival na Muslim Abdul Ghaffar, ya kawo waɗannan bukukuwan menene asalin su. Birthday, Mother's Day, Father's Day, Children's Day, ƙauyawa Day, whatever day, har waɗannan abubuwan dukkanin kayan nan menene asalin su. Saboda haka jama'a, mu abinda musulunci ya kawo mana ya ishe mu, kuma duba mana me matsalar ka yanzu. Wallahi la masal ala, amma yanzu da bature yayi waya, da bature yayi mota, yake wannan tankin yanzu ba mai fetur kuta wannan mai ne, manja mai ne, man gyaɗa mai ne, alanzar mai ne, man shanu mai ne, mu ba ma san iyaye zuba mai domin shanu zai tafi ba zai tafi ba. Wasu kuma zai fito to mi ɗanɗi ne a biki, to shi ne ƙur'ani ne ba kyau. Misali kuma mun gaya maka kurakurakun ustazai ba lokaci, ƙur'ani ne ba kyau shi ba shi ba ne matsala. Misali ai karatun ƙur'ani ibada ne ko? Annabi ya ce an hana yin karanta ƙur'ani na cikin sujjada. haka ne kuma gaba to in ka ce da ka sa Allahu akbar akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wannan haka ce inna lillahi qur'an ne ma san tijaran shi qur'an ne ba kyau ba qur'ani ne ba kyau ba kowane abu akwai abin da aka ce dai idan aka bi kaida za ka samu fa'ida a ƙarshe malam Musa shine kan jirgi anan da malam Yaki suna kokari kuma suna da mataimaka mata wanda suke shi da wannan muhadara Allah ya saka muku da khairi shi malam Jamilu bayani ya nuna kuna da kima gaban shi duk da cewa yana da abubuwan da yake ya takura saboda yana ganin kimar ku ya taya mutunta ku Allah ya mutunta shi Allah ya kuma da shi abin lafiya amin inda ya tsinka Allah ya kashi lafiya amin inda zai je Allah ya ba da nasara amin mu kuma kuma shi da wannan Allah ya saka muku da khairi to fata karge kun karge ta da yake nan ya Allah mai professor ne malam mu kana to Allah ya saka mai da khairi shi ma Allah shi ne mai zuriyan shi Allah ya kara dauka shi malam mu san Allah ku da khairi amin Allahu wa sallika ashhadu an la ilaha illa anta
Assalamu
alaikum.
Assalamu alaikum. Ko so tayi.
Amma
ban gama ba. Akan maganar mallam.
Ban gama ba. Ka ban ma san ce zaka.
To shi ne to ba da.
Mallam ko sura
ban gama ba. Mallam ta kurani dai. Amma na je ba.
Za mu ci gaba. Za mu.
Lachocin mun azumi ga su har an tsara an fitar. Amma kuma ha
amma yanzu mun
rufe
Allah ya ce mun ci shugaba
ba mu ke cikin kai na biyayya amma gobe na ya fara to jama'a ba mu kusa da ni ga kuma da
ya ɗan yi wata magana haka na ga an ɗan dariya an murmushi yana da cikin abin da na bar su gaskiya saboda na san topics ne masu matuƙar muhimmanci waɗanda ake so abin nan sosai da gangar na kyale to amma ya ɗan ya taɓo wanda hakan yana da kyau sosai dai kada wasu su tashi da wani tunani daban na san abin da malam barista yake nufi da abin da ya faɗa ni waɗannan abubuwan ban cika iya faɗan su sosai a ɗabi'ata to amma magungunan da ya faɗa da sauransu abin da yake nufi shine yadda muke fifita ƙananan abubuwa akan abubuwan da suka fi muhimmanci lokacin da kike kulawa da lafiyar amarya da wani gyare-gyare da za a yi mata so ki fifita tarbiyyar zuciyarta da tunaninta da sanin yadda za a zauna da miji wannan shi ya fi dacewa da a bashi kima fiye da haka amma ba ana nufin kuma shi ma wancan amanta da shi amma in ba haka ba an wani abin da zai gyara mace ne yana da asali tun daga hadisin Aisha da aka dinga ba ta cucumber da dabino da ne da sauransu yana taimakawa da wasu abubuwan da zan baje muku bayanai a kansu sai ku ce da ma a kan shi aka yi lecture Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa sallam okay addu'a ko اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم انا نعوذ بك ان نقول زورا او نشاك زورا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين ولا تسلب بنا الاعداء ولا الحاسدين نسالك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اجعلنا يوم الفجر الاكبر من الامنين ويوم يقوم الاشهاد من الناجين وارزقنا مرافقه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعلى زنان الكل وارزقنا شربه رويه من شريفه لا نرضى بعدها ابدا اللهم اجعلنا من المخلصين لك في عباداتنا جميعا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تقضي لنا جميع حوائجنا اللهم اعط كل واحد منا مسالته اللهم بلغ كل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا امنيته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم ليس في الكون اله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى انت الفضل لا شريك لك وانت الاحد لا ند لك امسك السماء والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعدك انت الحليم الغفور يا خالق الحب والنوى يا من اذا اراد شيئا فانما يكون له كن فيكون يا اهل الثناء والمجد يا من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا يا كريم يا عظيم يا رب العالمين نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او انت اثرت في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وانفسنا ربنا صغارا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وبلغنا اللهم رمضان ونحن في صحه وعافيه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واتمه يا قريب يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.